أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائم وقول الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من تدا وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ديق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin daidai da 6 ga watan 5 shekara 2019 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarra kuma wannan wato unguwa ta ainihin wato wiwa lokot a wannan gida na wannan rabbul alamin ballagwa cikin wannan gari na Sakkwato binne Shehu. Allah ya dake Shehu, Allah ya masa rahma, Allah ta'ala ya sa huta. Kafin mu shiga cikin bayanan da nake so in yi tun da ita ce rana ta farko, za mu ba Allah rahma dama mu dan biyar da mu wani abu na littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Akar mamallahu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسبوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما
قال أهل وهذا
اللهم الله تعالى وفقنا عليه. أبو نفرقو دمكي سبحانه دشي دمت من الله سبحانه وتعالى يتبليش دكاو وينزو يتكاو وسا نئمة شي لكن نئمهم الله سبحانه وتعالى الله ما لك تنسر كياتي من وما بكم من نعمة فمن الله جاء من لي سابق لنئمة تجد وجم الله سبحانه وتعالى nasha faɗa an kwanakin cewa kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim shi yake yin hukunci sannan ya dora kowane irin abu inda ya dace a sanya shi. Shekara 200 da ta wuce da wani abubuwa shekara 300 su Shehu Usmanu da suka rayu a wannan yanki, Allah ya ji gansu, Allah ya musu rahama. Lokacin da Allah ya sanya yanayi na tsarin rayuwa ba irin nasu ba, wajen ababen hawa jakuna ne da raƙuma da dokuna, sai kuma Allah ya tsawaita lokaci wajen dare da rana ba irin namu bane. Mu kuma yanzu inda muna da wasa'il masu sauri sama da nasu, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake matsa lokacin ba irin nasu. Da mun bai yiwa kai a zamaninka kana da abin da za su iya yin tafiya a awa kuka tafiyar da za su yi a sati daya, sannan a bar maka lokacin ya zama daidai kuma da irin nasu. Ba Allah madaukakin sarki yana da hikima cikin aikinsa ƙwarar gaskiyar gaske. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa la taqumu sa'atu al-qiyama, ba za ta tsaya ba sai an samu at-taqarubuz zaman. Yace Allah subhanahu wa ta'ala zai mayar da shekara za ta koma kaman wata ɗaya, sannan yace wata ɗaya akwai lokacin da zai dawo kaman sati ɗaya, sati ɗaya akwai lokacin da zai koma kaman awa ɗaya, awa ɗaya akwai lokacin da za a mayar da shi kaman kwana ɗaya, haka lokacin zai ci gaba da ainihin wato matsewa. Kuma duk mutumin da ya kalli yanayin abin da muke fuskanta na waɗannan lokutan ya san muna gangara ma haka. Abin da ke tafiyar da kwanakin ɗan adam dare ne da wuni, awa 24. Da abin da mutum zai yi na neman yardar Allah ba zai wuce ya yi shi ko a wani ɓangare na wuni ba ko a wani ɓangare na dare. Wannan yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan ɓangarorin guda biyu. Yace wallaili idza yaghshaha, sai yace wannahari idza jallaha. Allah ya rantsi da dare a lokacin da daren iduhu, sannan ya rantsi da wuni a lokacin da wuni ya ainihin wato bayyana. Shi yasa da muga Allah madaukakin sarki da ya tashi a suratul baqara da suratul ali imran, sai yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari, sai yace walfulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa azwa qadhi, nan yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari, sai yace la ayatin li ulil albab, yadda Allah ya halicci dare da wuni da yadda suke sassabawa. To Allah ta'ala sai yace akwai abun lura amma ba kowa ke gane cewa ba wani abu zai faru nan gaba, sai mutumin da yake da hankali shi yake gane cewa lallai wani abu zai faru nan gaba. Shi yasa yace la ayatin li ulil albab, akwai abun lura amma ba ga kowa ba, sai ga mutumin da yake da hankali shi yake gane wani abu zai faru. Da haka wani malami yake cewa wallahi fa alam wan nahar ilahuma anfasuna fiha tu'addu wa tusab, da haka yake cewa wallahi fa alam, dare ka sani, wan nahar kilahuma, da wuni ga baki ɗayan su. A cikin wayannan bangarorin ne dukkan numfashin da dan adam yake yi ake kididdige masa su, kuma ta wannan hanyar ne rayuwarsa za ta kare. Shi yasa al-Imam Ibn Qurayb a cikin makasurar sa yake faɗa, yake cewa wato innal jadidaini, sababbi guda biyu idza mastawlaya ala jadid, idan suka yi rinjaye akan sabo yace sai sun kusantar da shi zuwa gaba. suwaye sababbi guda biyu su ne al-layl wa an-nahar. Saboda jiya da aka ce an ga watan Ramadan muna daren litinin, yau da gari ya waye muna ranar litinin. Idan rana ta je ta faɗi babu litinin gabaki ɗaya, za mu shiga daren talata. To wannan litinin din ta yau, idan rana ta faɗi ta tafi har abada ba za ta sake dawo ba. In ka ga wata ta dawo, to sabuwa ce ba ta yau ba ce. Shi ya sa yake innal jadidaini idza mastawliya ala jadidin, sababbi guda biyu in suka nacewa sabo su ne al-layli wa an-nahar, in suka nacewa matashi to ana nan kawai. Wata ran sai ne ka ga ya duka, shi ma an ka tambaye shi ya aka yi ba zai iya maka ainihin wato bayani ba. Da haka wanda Allah ya kaddare shi kawowa wannan lokacin ya yarda cewa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah, sannan ya yi ƙoƙari ya aiwatar da lokacinsa a inda ya dace ya aiwatar da shi, domin lokacin yana guduwa. Sannan kuma idan ya riga ya tafi ba dawowa yake ba. Abu na biyu, akwai mace-mace da aka yi a ɗan tsakanin nan tun daga rasuwar mahaifiyar babban malaminmu Dr. Mansur, Allah ya jikanta, Allah ya mata rahama, Allah kuma ya sa ta huta inda ta tafi, Allah ya sa ya haifi inda ta bari. Abinda ta bari na zuri'a a bayanta, Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka. Mu kuma da ta bari a bayan mu kada Allah ya jarrabe mu, Allah ya sa mu suka da imani da aiki mai kyau. Abu na gaba, a ƙarƙashin wannan akwai ɗan uwa Malam Bello Birnin Kebbi, wanda yana daga cikin waɗanda suke halarta wannan majalisi don huduri da ƙarfafanmu da ba da goyon baya da gudunmawa. Mun yi waya da shi shekarar jiya ranar Alhamis da safe, da alƙawarin za mu yi waya da shi da daddare. To da daddaren ko sai ya turo min saƙo cewa mahaifinsa ya yi hatsari, ya samu kari a waje kusan biyu ko uku. To na riga na shigo nan garin bayan sallar la'asar da yamma, kawai sai ga saƙon cewa mahaifin Allah ya yi masa rasuwa shi ma. Da haka muna roƙon Allah ta'ala shi ma Allah ya jiɓanta, Allah ya masa rahama, Allah maɗaukakin sarki ya sa ya huta inda ya tafi, kuma Allah ya sa ya fi inda ya bari. ‘Yan uwansa da danginsa da abokan arziki Allah ya ba su haƙurin rashi. Sannan ba za mu manta ba wannan majalisi akwai ɗan uwa Malam Ibrahim Khalil. Malam Ibrahim Khalil, ina ganin wasu daga cikin mutane ne za su iya kiyayewa da shi. Yana ɗaya daga cikin ‘yan uwa wanda ya yi karatunsa na digiri a Jami’ar Islamiyya, sannan ya yi karatunsa na masters a Malaysia. Kuma ɗan uwa Malam Ibrahim Khalil hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta. Amma mutum ne mutawadi ƙwarar gaske gaske. A shekara biyun nan da muka yi muna tafsiri, dukkan karatuttukan nan da muke yi da shi ake fa'arawa da shi ake gamawa don ƙarfafar mu a kan abin da muke yi na wannan da'awa. Wata rana ina Kuwait a zaune cikin 'yan kwanakin nan bayan na tafiya kusan ta kwana 100 a can, kawai lissafi sai na ga sanarwa a Facebook cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya wa Malam Ibrahim Khalil da su. Kuma an ci ya zo gida da niyyar kawai bari ya shiga cikin gida ya wanka ya canza kaya ya ɗauki ce bari ya kai ɗaya gidan. Ashe Allah ya ƙaddara iya abin da aka ɗibo na rayuwar kenan. Daga nan ya yanke jiki ya faɗi, daga nan kafin a je asibiti shi kenan azifatul azifa, laisa laha min dunillahi kashifa, mai afuwa ta riga ta hau. To kun ga ba shi shekara biyu da shi muke yi, ba shi shekara ta saka zagayowa ba shi. Abu ne mai sauƙi ni da nake magana ko kai da kake saurare, shekara ta zagayo babu ne ko babu ku, shi yafi komai sauƙi a wajen Allah. Da haka irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutane ya zama suna ɗaukar izina da ibra tattare da su. Malamai suna cewa kwanakin ɗan adam kwata-kwata guda uku ne. Akwai jiya, idan ta riga ta wuce babu mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita, sai kuma yau. To da abin da ya kamata ka yi na alheri kakkace sai gobe, dan goben ba a hannunka take ba, dan ba ka da tabbas za ka kai gobe. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi. Malam Ibrahim Khalil mutumin kirki ne, mutum ne mutawazi ba kowa bane a matsayin irin nasa a ce ya ji jami'ar musulunci ya yi karatu ta Madina sannan yanzu wannan majalis yana dafa mana yadda za a yi a ce addini ya ci gaba wani shi ma zai ga ai karatun nan ya sai je buɗe nasa shi kenan amma bai yi haka ba dukkan karatuttukan da muke a shekara bayan nan ɗayan ba da shi muke yi Allah ka ji ɗan malam Ibrahim Khalil Allah ka yi masa rahama iyalansa da ya bari Allah ka zama wakilinsa a bayan don tsarkin sunayensa mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya kyauta ta kama mutuwar idan ta zo Allah ka sa mu cika da imani da kuma ainihin wato aiki mai kyau sannan akwai wani bawan Allah a nan unguwa ko a wannan jiha sunansa Alhaji Ibrahim wannan mutumin shi ne daraktan SSS na jihar Sokoto kafin wannan lokaci na shigo ɗazu ya bugo min waya ya ce ya bugo min waya ne ya faɗa min cewa zai sallama da ni zai bar garin Sokoto saboda lokacin aikinsa ya riga ya ƙare shekaran mu ɗaya da shi amma iya abin da na sani tattare da shi mutumin kirki ne ƙwarar gaskiya da ke irin waɗannan mutanen na kirki na Allah a matsayinsu na wanda suke riƙe da makamai na gwamnati dole ne akwai damuwa ƙwarar gaskiya da ke mutum ya bugo maka lokaci ɗaya cewa ya riga ya gama aiki zai bari zai ajiye to muna masa addu'a da fatan alheri Allah ya tsare shi shi ma ya tsare masa mutuncinsa abin da ya yi na ba addinin musulunci gudunmawa da ba shi kariya gurgurdan abin da zai iya yi Allah ka tsare nashi mutuncin a san da yake da dama da san da ba shi da dama sannan Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da ya tsara masa ya fi abin da shi ya shirya ma kansa don ƙarfin sunayensa sannan sai wannan kwamiti na wannan masallaci tun daga ƙarshe ciyaman na masallaci Alhaji Arzuka duk da dai kwamitin sun masa yawa ba kasafai yake samun zuwa ba musamman lokacin budewa amma ban sani ba ko lebin su Malam Abdulrahman ne ko ba a sanar da shi ne kwanan nan gab da Ramadan na zaɓe wasu bayan wasu manyan mutane ko masu arziki dangane da neman wani abu wanda ya shafi addini na faɗa musu ido da ido baki da baki cewa wannan lahirar fa da suke gani idan ba su suka gina ta gaba wanda zai gina musu ita saboda haka a babin aikin addini ka daina bari cewa wani ya wakilce ka kai baka da lokaci ran da mutuwa ta zo ɗaukaka ita mutuwa ba ruwanta da wakili idan Allah ya turo ta ka ɗauke ka kai za ka ɗauka a baya kuma a wannan lokacin walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ba wata ne da Allah zai maka jinkiri idan ajalinta ya riga ya zo da haka ina kira zuwa ga manyan din da aka ce aikin addini ya taso wanda bai wuce wata ɗaya ba waɗannan uzurirrika na rayuwa ba ƙarewa za su yi ba har ran da ka mutu za a ci gaba da yin su kuma ba abin da zai maka gata ya taimake ka ran da ka bar duniyar sai gwargwadon abin da kai ma addini na hidima shi zai taimake ka don haka wato ya zamanto yana da kyau su duba ƙwarar gaskiyar gaske an na faɗa nake cewa wata mata baiwa ta Allah mijinta ya mutu ta bugo mana waya ta ce ba ta taɓa sanin bala'in da ake fama da shi ba kenan sai a yanzu ta ce mijinta da irin su kafin ta gama idda cikin abokan mijin waɗanda suka bugo mata waya kowa yana son ta sun kusan kai mutum goma lokacin da take ƙoƙarin kowa ta yi masa bayani cewa tana cikin idda bai halatta ba tana cikin idda a neme ta haramun ne mafi yawancinsu nuna mata suke ba iddarsu ba ce damuwarsu iddarta kawai su zai suna sun amma daga ƙarshe ta gane dalilin da ita kowa yake kawo mata hari shine sun fahimci mijin ya mutu ya bar kaya saboda haka tunda ya bar kaya kowa su yake idan lako ya kwanta a kan kaya don baka tashi ka gina aljannar ka ba da kanka za ka mutu ka tara kuɗi ka bar su kai sanda kake da dama kana da kuɗi ka bi ƙananan yara ɗan mata ita kuma yanzu lokaci ne da take gani ya kamata ta bi ƙananan yara ta baki ta ɗauko wani
ta kawo gidanka gadan da kake kwantawa da ita ya kwanta da ita ya'yanka ya mayar da su sune kuddamu wanda za su yi maka hidima kuma duka da kudin da ka tara saboda ka kowa ya shiga taitayinsa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta don gobe saboda haka duk girmanka don matsayinka idan al'amari na addini ya taso dole ka dinga sacrifice kana zuwa ta saurara jiya na yi karatu a garin Mungadi na faɗa abubuwa guda 13 wanda mutum zai ƙarfafa alaƙarsa da Allah da su daga ciki akwai gudura majalisar khair halartar majalisoshi na alheri inda ake karantar da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kwamiti na masallaci muna musu godiya bisa ga ɗawainiya da nauyi da suke ɗauka tun daga kan shi ciyaman da su wanda suke dafa masa baya har shi kanshi Alhaji Abdurrahman ɗin da yake ɗawainiya idan mun shigo wajen zuwa ɗaukowa karatu da tashi haka dare haka waɗannan kwanaki za a yi su 27 ko da 8 muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri la'akari da hadisin da ya zo cikin musnad na al-Imam Ahmad annabi ya ce man lam yashkuru qalila lam yashkuru katira duk wanda idan an masa abu kaɗan bai gode ba to alama ne idan an masa abu da yawa ma ba zai gode ba sannan yace at-tahadduth bi ni'matillahi shukrun sannan wa tarkuhu kufr faɗar ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wannan godiya ne barin kuma butun cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan abu na gaba muna miƙa godiya ga shi mai wannan gida da ya gina wannan masallaci shi ne honorable Alhaji Bello Guiwa da wannan kuma ainihin wato santa ake gudanar da aikin alheri kuma dama abinda ya kamata a ci yayi kenan don ba wani abu da zai taimake shi don rayuwar ta ƙare ya koma zuwa ga Allah kamar irin waɗannan ayyuka sannan muna miƙa godiya zuwa ga wato sanata Alu wa mako Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri dangane da abubuwan da yake na taimakon addini da taimakon al'umma jiya ko na shigo garin nan yau da safe ake faɗa min ya tara mata guda 1000 ya ba su jari na naira 15,500 in kai tams ɗin 15,500 so 1000 nawa zai ba ka ina yan boko miliyan nawa to kaga ana cikin fisa hatin kusa na taɗin nan an gane to wannan shi ne muna miƙa masa godiya da kuma fatan alheri mu a kankin kanmu in mun nema abu da sunan addini yana yi mutane ya kamata su gane ni ba yaro kowa ba ne kuma ni ba ɗan jam'iyyar kowa ba ne abinda na fahimce shi a matsayin daidai in yi in kai daidai in zo in fara in kai ba daidai ba in zo in fara shikenan ni ba ɗan jam'iyyar kowa ba ne kuma ba na shiga harkar siyasa kuma ban da alaƙa da jam'iyyar kowa ka fahimci wannan saboda haka ba wanda ya isa in masa bambanci abinda bai yi ba in zo in fara in ce yayi saboda ana neman yardaka wannan shi ne sannan muna miƙa godiya ga sarkin musulmi sultan abubakar sa'ad na uku Allah ya tsare shi ya tsare masa mutuncinsa shi ma lallai yana girmama mu yana ba mu dukkan martabar da ya kamata a ce ya ba mu da kuma gudunmuwar da duk ya kamata a ce an bayar don gudanar da abin da ya shafi harka ta addini sannan abu na gaba akwai shi gwamnan wannan jiha an ɗora musu nauyi tun daga kansa da ire-irensa wanda aka zaɓe su da nauyi da suka cicciɓa na al'umma Allah ka ba su ikon sauki ai Allah ya ba su ikon sauki wa wannan shi ne addu'a da muke musu kuma ya kamata su fahimci lokacin da suke neman mukamai ne suke yan siyasa amma in suka ci to ba yan siyasa ba ne shugabanni ne su ba magana ake mai da kaɗan jam'iyyar su da wanda ba ɗan jam'iyyar su magana ce ta akwai haƙƙin al'umma a kansu da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba kuma kowa Allah sai ya tambaye su akan haƙƙin shi saboda haka wannan nauyi da aka dora masa tun daga kan shi gwamnan jaha da ire-irensa da duk wanda aka zaba mu a matsayinmu na masu karantarwa muna musu fatan alheri muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya shige musu gaba da musu ainihin wato jagoranci akan abin da suka tasa ainihin wato a gaba akwai bayanai ba yanzu bane lokacin yin su amma dai lokaci ne kun ga yadda siyasar bana ta kasance da abubuwan da aka yi da rudu da aka shiga da hayaniya da harbata maci da aka yi ta yi tun daga nesa na zauna ne hange na hangu na gane lallai siyasar nan za ta zo kuma za ta tafi kuma sai ta bakko sai muka koma gefe muka zara ido ko kuwa ba ta wuce ba tunda a bayan duk maganar da za ka yi wani kana faɗar abin da ita ba mai siya murɗe sai ya ce ka zame to yanzu an gama ba shi kenan ba abin da na ga dama na fahimta sai in zo in faɗa shi kenan kuma ni ba shi ba ne babban abin da yake da muhimmanci a gabana babban abin da yake muhimmanci a gabana shi ne za a karantar da mutane shi ne babban abin da na yi komai muhimmanci a wajena saboda haka wanda suke kan shugabanci muna musu fatan alheri alaƙa ta da kowa wanda yi daidai in ƙarfafe shi a kan daidan da yi wanda kuma yi ba daidai ba idan ina da hanyar da zan faru da kai in neme ka in maka nasiha don haka in kana ɗan siyasa banda alaƙa da kai baka san ni ba ran da duk ka ji na bugo maka waya na ce wane ne sunanka ka za daga guri kaza to zan maka nasiha ne akan wani abu da kai ba daidai ba a matsayin ka na musulmi idan ka ce a'a ai waye ne shekaru na nawa ai ba dan boko bane kai ka je America ka je Singapore ka je Chicago shikenan in na zo maka ta rikici da kai wallahi ba zan hakura ba sai ka kai kasa saboda wannan addinin da nake gabatarwa akwai wanda yake rike da shi ba ni nake rike da shi saboda haka wannan shine saboda haka duk wanda aka zabe su muna masa fatan alheri nauyin al'umma da aka ba su Allah ka ba su ikon saukewa sannan akwai wata baiwar Allah mace ce matar babban mutum ce ba sai na faɗi mijin ba da matsayin mijin amma ita ma an dora wa mijin nauyi na shugabanci kasancewar ta mace ta matar babban mutum daga ya kamata ce ne wanda suke da alaƙa da sunna su ba ta shawara ya kamata a yi ba ta bibi bokaye ba kamar yadda har ake yi to saboda haka wannan mata muna mata addu'a yadda suka shiga harkar muƙami da shugabanci lafiya to Allah ya ba su ikon gamawa lafiya sannan abinda zai zama mata matsala da ita da mai gidan Allah madaukakin sarki ya raba ta da shi don sarkin sunayensa sannan sai abu na kusa da ƙarshe kafin mu shiga bayani shine akwai mu'assasa da muka kafa sunanta as-sahabatu al-kiram daga a cikin shekara ɗayan nan bayan rufe tafsirinmu daga a cikin shekara ɗayan nan muka yi ƙoƙarin kafa ita wannan mu'assasa wannan mu'assasa dalilai da yawa ne suka taso suka sa muka kafa ta na farko dai an san yadda muke faɗa ta muguwar aƙidar da ta saɓawa karantawar manzon Allah wa ala ra'asihim musamman aqida wacce take jagorantar zagin sahabban annabi Muhammad ba sai na faɗi ta ba alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha wannan shine shi yasa za ku ga tun daga title din sunan as-sahabatul kiram to yana ɗauke da kunshi da mai da martani tun daga unwani na sunan akwai mutane da ke ƙasashen waje wasu suna Niger wasu suna Abidjan wasu ma suna ƙasashen Turai suna bibiye da abin da muke na karantarwa su suna mamaki ya ake yi muke gudanar da abin da muke gudanarwa na aikin addini saboda yau za su ji ana waje ka jibi ana waje ka sannan idan a gida ake a cikin Kaduna ba a zaune ake ba har ka karantarwa kenan da ake to sai tunani yanzu suna so za su dinga ba abin da muke na da'awa gudunmawa amma wannan ba zai gudu da sai ka samar da tsari na farko dai ita gwamnati a cikin kasar ta yarda kai mutum ne mai son zaman lafiya ba dan tashin hankali ba dan rigima dan tashin hankali wannan kuma ba zai yiwu dole sai ka bi ka'ida karkashin tsarin da ita gwamnati ta yarda abi to wannan shine dalili ta wannan bangaren na biyu kuma tunda akwai maganan terrorism yanzu a duniya idan ana so ai maka sharri kana musulmi to da an samu wata matsala sai a zo a yaya ta ka a duniya a ce kai dan ta'addin to su kuma waɗanda ke wajen babu wanda zai yarda ya shiga cikin harkar da zai taimaka maka sai idan ya yarda cewa a ƙasar da kake kana da rayuwa ƙarƙashin tsarin da gwamnati ta yarda kai ba dan tashin hankali ba ne to wannan ya samu muka yi ƙoƙarin kafa ita wannan mu'assasa ɗin mai suna as-sahabatul kiram kuma alhamdulillahi dukkan wani sharadi da ka'ida da ake bi a gwamnatance a cika a matsayin organization tun daga gwamnatin tarayya har kowane irin mataki mun bi kuma mun cika wannan sharadin da wannan ka'ida da haka mu yanzu a Najeriya ba muna gudanar da harkin addini ba ne illegal a muna yin sa ne wato da lasisi muke yi yawa ba zaman iska muke yi ba yawa kakka ɗauka ko abin da muke da ka muke ba da ka muke ya sa an kai mana abin da ba daidai ba sai mu ɗauki lauyoyi mu tafi tunda maganar ce ta a je a ta maganar cewa an saki layi sakin layi na kaza dama tun tun an saki layi sai a je a ta sakin layi a can shi ke nan to wannan yana daga ciki to wannan shi ne abu na farko abu na biyu dalilai da ya sa muka yi tunani wajen dole mu samar da yanayin da za mu tafiyar da harkar addini mun yi la'akari da yadda al'amura na addini suka zama a ƙasar nan yadda ku kwanan nan cikin waɗanda muke faɗa su sun sani mun je mun zauna da wani babban mutum ya faɗi cewa dalilin da ya sa idan ya fito yake waka kuɗi kowa ya ɗiba saboda ya jarraba 'yan siyasa an sami matsala idan ya zo ka ɗauki ya ɗauki kuɗi ya baka ya ce ga naka wannan nan mutanen unguwarku sai mutum ya kwanta a kan nashin na mutane ya jarrabi mai mukami a gwamnati an sami matsala wannan ma ake ganin malaman addini ne ustazu an jarrabi shi ma an sami ya kwanta kan kayan mutane haka ake ce to na sha faɗa na ce wallahi ina wa masu kuɗi da yawa uzuri da yawa-yawansu wallahi ba ba sa san taimakawa addini ba ne hanyar da ake bi ne wajen taimakon addinin ba su yadda da ita ba wannan ita ce magana ta gaskiya wannan ita ce magana ta adalci ko za ka yarda da ita ko ba za ka yarda ba dama ba maganar ka yarda ake ko ka yarda ba wallahi da yawa-yawansu ba taimaka ma addini ba ne ba sa san hanyar da ake bi wajen taimakon addini ne ba su yadda da ita ba saboda wasu sun zo sun karɓi kuɗi da sunan za su yi addini daga ba an nemi kuɗin ba aiki wane ya yi wane ba ya yi sai ya zama to gobe idan ka ce kana neman kuɗi da sunan za ka yi addini sai a rasa sanin to wane ne za a amince masa wannan ita ce matsalar da ke faruwa to mun yi la'akari da mutanen da suke bibiyar karatukanmu da adadinsu sai muka ga cewa idan da za mu samu mutum 2000 a wajen Najeriya wanda na san yakan faka a kun karatun da wani lokaci idan muka sake shi ko muka sa shi a shafin mu na Facebook sai kaga sama da mutum 100 ne za su kalla lokaci amma a cikin mutum 100 nan muna buƙatar a samu mutum 2000 kawai a matsayin su na ahli sunna wanda za su iya sakin fayar duk wata abinda muke buƙata ƙaranci su ba mu naira 1000 kawai naira 1000 da za su ba mutum 2000 idan kai tam ɗin shi 1000 su 2000 nawa zai bayar milyan 2 zai bayar milyan 2 zai bayar to in kuna da hanyar da za ku samu naira milyan 2 to ta ishe ku za ku iya yin aiki na da'awa ƙanana ba tare da dogara a hannun wani mutum mai kuɗi ko ɗan siyasa an fahimta ne tunda yanzu halin da aka samu kai a ciki ke inda ko kwanan nan kafin in taso wani ya zo ya mun sallama na fito sai da ya zo ya gama bayani cewa shi ɗalibi ne yana makaranta ne saboda haka kuɗin ɗaki ya kawo ruwa ya ce masa ai ni yanzu duk wanda za mu haɗu da shi sai dai mu haɗu da kai a karatu da fatawa amma maganarsa faso matsala ta kuɗi tunda ku mutanen gari ba sa neman malamin uzuri da adalci da ɗaliban ilimi in ka je ka shiga harkar siyasa su za su gaje ka suke ka lalace in ka je kofar gidan mai kuɗi su za su gaje ka ce malam wani ya yi ya lalace yanzu malamai sun lalace suna bibiyar gidan masu kuɗi da gidan wa yan siyasa amma a daidai lokacin da a al'ummarsu a societinsu ake ɗauko project na yan siyasa a kawo wa malamin ba kuma wanda ke magana tunda mutum matarsa ta haihu kana malamin addini kai ba giran ake kawo maka daga local government ba ba giran ake kawo maka daga gwamnatin jiha ko gwamnati na gwamnatin tarayya a ce ka raba mutane me ya haɗa ka da mutum matarsa ta haihu me ya haɗa ka da mai da lafiya a asibiti me ya haɗa ka da zai ƙara aure me ya haɗa ka da ɗan sabi da lafiya me ya haɗa ka da gidan haya an tashi shi ba abin da ya haɗa ka da wannan idan za ku haɗu da shi ko haɗu da shi a fatawa ko kuwa ya zo neman wata matsala ta addini ta rikice masa tunda nan ne fagenka nan ne fil ɗinka ko a nan ya kamata ku haɗu to tunda kullum ana zagi cewa malamai sun lalace ku kaga abin da za ka ɗauko ka jibga ma kanka ka samu matsala dole ka nemi shi kisa in ka zo kai min sallama ka ce min matarka ta haihu ko an koro ɗanka a makaranta ina ba da wannan saƙon ne don saƙon ya kai musu akwai wanda shekaru da suka wuce kamar huɗu ko biyar yanzu labari lokacin mataimakin shugaban ƙasa na wannan lokacin yana ɗaukar nauyin tasiri na ana kawo a gidan rediyo a Kano sai ya ɗauka cewa tunda mataimakin shugaban ƙasa ke ɗaukar nauyin to yana da alaƙa da shi kawai sai ya bugo mota daga Kano ya taho ya ɗauka zai samu gidana ya fi unguwar nan girma da motoci goma sha takwas duka don na hawa ne ya zo muka yi sallah da shi ta aza tun da ya ga mun samu waɗannan damalin kofar gidana mun zauna to daga nan ya fara gane akwai matsala amma abin da ya kawo shi ne matar shi ta farko tana ba shi matsaloli saboda haka tun da ni ina da alaƙa da mataimakin shugaban ƙasa yana ɗaukar nauyin tafsiri na to wanje in nemo masa kuɗi zai ƙara aure abin da ya kawo shi to saboda haka ko annabi da Allah ya ce masa wa amma sa'ila falatan ha idan tambaye ta shafi kuɗi shi saboda akwai mai tilmali a wajensa ne ni kuma tunda babu tilkuwa a gidana to mu haɗu da kai a fatawa da karatu ko shi kenan maganar cewa an yi kaza wannan ne ba matsala ta ba ce bai shafe ni ba gaskiyar magana an fahimta ai a shekara uku da ta wuce mun kai ziyara gidan Alhaji Amadu Cincin kafin ya rasu sai wata ƙadiyya ta taso da wata ƙadiyya ta taso aka ɗauko abubuwan da ke na alheri har aka shigo da wata matsala da ta faru a Gombe wani ɗan siyasa ya miƙe ya ce malamai na Allah irin su Malam Abubakar Gumi sun ƙare amma yanzu malamai sun lalace daga malami a gidan gwamnati ya tafi neman kungiya malami shine nan sai da Malam Isa Taliyawa wancan ɗan siyasan ya gama ya karɓi abin magana zai magana ya ce masa duk abin da ka faɗa na cewa Malam Abubakar Gumi malamin Allah ne haka yake hadda ƙarin da baka sani ba ya ce amma sirrin shi ne Allah ya taimaki Malam Abubakar Gumi da wasu mutane zagaye da shi irin su Alhaji Amadu Cancin Gi irin su Alhaji Ibrahim Kano wanda suka yarda da cewa in dai kuɗi na iya magance abu a duniya sai sun magance masa a matsayinsu na malaminsu da haka ba su yarda ba ka ga wai ya tashi ya tafi gidan gwamnati don neman wata matsala ta kuɗi ko abin da zai ci ya ce su kuma waɗanda kuke zagi su kuma yanzu irin wannan suka rasa na faɗa a kwanan da na ce akwai malamin da na sani in ya fita ya je harkokinsa ya samo kuɗi idan ya shigo gida da naira miliyan uku wallahi in ya kwana bakwai sai ka samu ana bin shi bashin 300,000 a gida kuma hidimar fa ba ta shi ba ta al'ummar garin da kowa yake zuwa masa da matsala to ka fada mun yadda idan gwamnati take tana kira a zo ba za a zo ba ka fada mun yadda idan aka kawo kaya mutum ba zai karba dole an kawo kaya ka karba ba ma a daidai lokacin da su kuma mutanen da ake yin wannan saboda su su ne kuma za su je su zagi malamin su ya lalace ya ja shi har su gurin su to mu ba za mu shiga ba saboda namu dalilan ka je ka saurari lakcar da ne a yi wula mai taken alaƙar malaman addini da siyasa saboda haka muna so mu gyara wasu abubuwa sai muka ɗauki wannan matsayin da haka matsayinka na ahlus sunna idan kana so ka tsare mana mutuncin mu baka so a gaje mu abin da muke na da'awa karanci abin da muke bukata a wajen ka kowane wata naira 1000 idan ba za ka iya ba mu naira 1000 ba mai aikin da'awa kana ahlus sunna mai amfanin ka ai ba ka da wani amfani tunda wannan 1000 ai bai kai kudin katin da kake sawa a wayar ka ba a wata to a karkashin wannan akwai abubuwa kamar haka na farko ku lura da cewa mafi yawancin miyagun aƙidu da ake yadawa cikin al'umma suna barin birane inda yake da ilimi ina suke komawa sannan ku dawo ku adalci ku dubi Allah mafi yawanci da mu ɗaliban da malaman mu ina muka farauta za a wajen karantar da mutane cikin birni ko cikin ƙauyuka ina ne kuma muka fi matsala ƙauyuka to wannan akwai wannan tsari wannan ya sa muka ga nan gaba akwai ƙauyukan da idan za mu je mu karantar da su idan ka ce ka ɗora musu nauyin ka wajen su ba ka wani abu ka ji in za ka dawo su ba ka wani abu har duniya ta tashi an haramta musu alherin sunna to wannan mu haƙƙi ne a kanmu mu shiga inda dai ya kamata mu shiga alaƙar mu da su inda za mu kwanta sai abincin da za mu ci amma ya za mu ci ya za mu dawo wannan dubba nasu ba wannan mu yana kan kuma duka za mu yi shi ne ƙarƙashin wannan kuɗin da ita wannan mu'assasa ɗin take ainihin wato samu sannan akwai gurare kaso 100 na mutanen da ke zaune a karkara 85 a cikinsu suna sauraron rediyo mutanen birni ne mafi yawanci ba sa sauraron rediyo saboda manyan wayoyi da ke hannun mutane idan ba za ku iya zuwa ƙauye ba wa'azi to ya kamata a ce kamar a jihar Sokoto a kowace juma'a ko alhamis kuna da wani standard program da kuka sa wanda bai tsaya wanda yake da alaka da aƙidu miyagu wanda saƙon yake kai wa su ƴan ƙauyen suna saurara wanda kuma wannan aikin ba zai yi ba sai da me sai da kuɗi sannan aikin nan zai yi to wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa muka buɗe ita wannan mu'assasa ɗin kuma alhamdulillahi wannan mu'assasa ɗin tana da website na sadakanta a internet da haka ko yanzu da kake zaune idan ka buɗe data ka sa ashabul kiram zai kai ka zuwa ga shafin jillata tafan da muka karantar waɗanda babu su a PDF muna sa su a PDF mu dora a shafin wanda ke so sai ya sauke audio karatun da muka yi da kuma littafin karatun yana nan akan wannan sannan mun yi application da sunan wannan mu'assasar kwanan nan zai fara aiki yadda za ka iya buɗewa a Play Store kaga kowane irin application da ka buɗe a Play Store ka sa ashabatul kiram ba ka raba ba ka bar rubutun a haɗe zai fito maka da shi duk wani karatu da muka yi sabu kana ko ina ne in kana da application ɗin za ka gani shi a kai sannan akwai gidan rediyo tattare da shi musamman waɗanda suke ƙasashen waje kamar wannan tafsirin yanzu da ya fara aiki kai tsaye ta wannan gidan rediyon daga lokacin da muka fara har a zama mutum yana sauraron mutum daga farko haka ce wannan aikin mun riga mun yi shi ƙarƙashin ita wannan ainihin wato mu'assasa ɗin ga maganar waɗanda suka musulunta ga maganar ainihin wato abin da ya shafi marayu duka muna yin shi ƙarƙashin ita wannan ainihin wato mu'assasa ɗin don haka ga waɗanda suke tunanin za su bada kuma a kiyaye wannan account ɗin ba account bane na mutum ɗaya account ne na organization akwai takardar da EFCC suke bayarwa wanda sai da shi account din da ya amfani wallahi ita kanta takardar idan ka ji lokacin da ake dauka kafin ta samu sai ka sha mamaki saboda haka ba wai ni ake tarawa kudin ba dan ba account dina bane ni ma da nake maganar ina daga cikin masu bada gudunmawa a ciki saboda haka kaka dauka a muna so ne mu ci gaba da yin aikin addini ta wannan hanya da haka waɗanda za su iya ci gaba da taimakawa a kawon na ita wannan mu'assasa ɗin 00 guda biyu ne sai 27 sai 33 sai 29 sai 18 wato 00 2 7 3 3 sai 29 1 8 a yan kwanakin nan gab da ramadan ɗin nan akwai wasu bayan Allah da suka saka kuɗaɗe a ciki akwai Alhaji Hamisu da Alhaji Umaru sannan akwai Halima da kuma Hadiza waɗannan duka mutanen Niger ne sai wa excellency daga Kamaru wannan ambassador Kamaru ne a Niger ambassador Niger ne a Kamaru ina ganin abinda suka yi alƙawari za su dinga bayarwa na gudunmawa nasu suka tattare na shekara ɗaya suka zuba a cikin account ɗin kuɗin ya kusan kai kusan 400,000 sannan kwanan nan akwai Alhaji Ibrahim Shitu daga Niger ya sa naira 100,000 cikin wannan account ɗin sannan akwai Alhaji Nasiru wannan mutumin Ghana ne ya saka naira 100,000 a ciki sannan akwai Alhaji Muhammad Ibrahim wannan daga Kaduna ne ya saka 20,000 sannan akwai wato HA Pharmacy ya saka 30,000 wannan kamfani ne sannan akwai Alhaji Abdulsamad Hamis Aliyu shi ma ya saka naira 30,000 sannan na ga wani shi ma daga Abidjan ɗazu ban kiyaye sunansa ba ya saka naira 12,000 a cikin wannan ainihin wato account ɗin na Stanbic IBTC sunan bankin kenan wannan shine bayanin da za mu yi ainihin wato a takaice dangane da abin da ya shafi wannan wata na ainihin wato Ramadana da yake ainihin wato gabatarwa abu na ƙarshe shine san mun manta ƙasar nan tana fuskantar matsaloli kuma matsala babu kamar abin da ya shafi harka ta tsaro Allah ya kiyaye babban tsoron abin da muke ji nan gaba kar ya zamanto ma nan gaba matsalar tsaro ita ce matsalar da duk wanda zai yi kamfen da ita zai yi kamfen ya ce a zaɓe shi idan an zaɓe shi zai kawo tsaro da haka maganar duk wani project da ya shafi rayuwar mutane ba ta ita ake ba tunda mutane na cikin bala'i da tashin hankali inda ba ta abincin da za su ci suke ba ko aikin yi ko titi ko ruwan sha ko wutan nefa yanzu ta mai suke a samuwa tsaro ta yi ta ake na sha ba'a ba na son buɗe wasu maganganun ne saboda dalilai da yawa na farko mutane su ubar ni ya yawa tattare da su na biyu rashin ba da uzuri babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da ya goranta wa Qurayshawa akan shi a matsayin ni'ima yace musu la'ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i sai yace musu fal ya'budu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in ku bauta ma ubangijin wannan dakin wanda ya amintar da ku daga tsoro sannan ya ciyar da ku daga yunwa to muka ce abu biyu gwamnati haƙƙi ne akan ta yi kokari ta ga mutane sun zauna lafiya sannan haƙƙi ne akan ta hanyar da mutane suke rayuwa don su samu abincin da za su ci ta yi sauƙi idan mutane hanyar abin da za su ci ta yi wahala to wannan abin shi kanshi yana kawo matsala da barazana akan harkar tsaro saboda duk wanda ya zo da 'yan kuɗinsa yana so ya ɗibi matasa ya saka cikin harkar ta'addanci da 'yan kuɗin da bai taka kara ya karya ba da su zai saka mutane cikin harkar ta'addanci to wannan wata da muke ciki to mutane su yi amfani da shi wajen komawa zuwa ga Allah da yawaita addu'o'i waɗannan bala'o'i da waɗannan musibobi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana su sannan mu yadda duk wanda za a yi riko da shi sababi ne amma wanda zai magance matsalar shine Allah subhanahu wa ta'ala to a yadda matsalar ba za ta magantu ba sai idan an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan matsalar nan za ta magantu mu a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na ɗalibai masu karantarwa mun sha faɗa kuma mu muke faɗa idan matsala ta taso mukalli musulmi mu ce mu a gurin mu musulmin nan duk lalace wasa ta fiye mana wanda ba musulmi ba saboda ka'ida na afa naj'alul muslimina al-mujrimin amma fa musulmin nan ya kamata kasumanta dai daga cikin malaman da suka sha wahala a nan kasar babu kaman Malam Abubakar Gombe duk wanda kaga yana aikin gwamnati yanzu ko yana harkar siyasa kaso 100 a cikin su 90 da wani abu da fatawan Malam Abubakar Gombe suka shiga amma malam da yace a shiga menene manufar da yasa tace menene manufar da yasa yace a shiga wallahi dalilan da yasa malam yace a shiga dalili ne kawai biyu dan wanda suka shiga su ba addinin su kariya sannan su taimaki al'ummar su wannan shine tuna lissafa kusan mutum 16 a kwanan nan tun daga kan shugaban kasa nace musulmi ne shi dan arewa daya shugaban sojan Najeriya na sama musulmi ne dan arewa shugaban sojan kasa na Najeriya musulmi ne dan wa dan arewa shugaban DSS na Najeriya musulmi dan arewa shugaban SSS na Najeriya musulmi dan arewa shugaban yan sanda na Najeriya musulmi dan arewa shugaban NIA wata hukuma ce ta leken asiri musulmi dan arewa shugaban civil defense na Najeriya musulmi dan arewa shugaban kurkuku na Najeriya musulmi dan arewa shugaban custom na Najeriya na fasakori musulmi dan arewa ministan tsaro musulmi dan arewa wanda zai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro musulmi dan arewa amma me yasa yankin arewa yafi ko ina fama da bala'i wani dalili yadda ka san a Najeriya nan yanzu wasu ne yan kasa wasu kuma baki ne a kasar haya take don za mu zo mu ta fightin mu ce gara musulmi amma musulmin ba za su iya kare muradin al'ummar su ba da kuma wa addinin su to dole mu dawo kuma mu tawakkali mu tsaya mu ci gaba da kallon sarautar Allah mu ga ya za a yi amma ma da mu su musulmi ne kuma na kirki kuma akwai addini a gaban su akwai al'ummar su a gaban su ya kamata su ji tsoron Allah su dubo wannan al'amuran da suke ainihin wato faruwa a kansu dan yin gyara a kansu daka tun daga kan shugaban kasan muna masa fatan alheri wannan nauyi da aka jibga masa na wannan kasa wacce take fama da tarin rikice-rikice na addini na kabilanci to Allah ya bashi damar iko sauke wannan nauyi domin shugabanci wallahi tallahi lalura ne wahala ne musiba ne Allah ya kiyaye wanda aka daura masa to ku taimake shi da addu'a Allah ya bashi ikon sauke nauyi dan haka wannan shine abubuwa takaitattu dan haka muna janyo hankalin al'umma dan Allah a ci gaba da yin addu'a a dagi ai addu'a ai addu'a wannan kasan Allah ka zauna mana da ita lafiya tunda bamu da wata kasa da zamu zauna sai ita inda kuna ganin wannan hanyar kadai daga nan zamfa tsakkatar nan zuwa zamfara ta zama tana da hadarin da ba kowane lokaci ake bi ba akwai wasu hanyoyin da ma a yankuna na Katsina kwata-kwata ba ma sa biyuwa kowane lokaci saboda yanayin hatsarin da ake fuskanta a ciki to wa'annan al'amura mu yadda mu koma ga Allah mu yi addu'a ni na tabbatar addu'a tana da tasiri gurin gyaruwar kowane irin abu to mu yi addu'a cikin wannan watan wanda suke su ne matsalar kasan nan suka hana ta zaman lafiya Allah ta yi mana maganin su kasan nan ta zauna lafiya da haka muna yin addu'a muna yin tawassuli ga wannan sannan daga ƙarshe akwai Hajiya Jamila matar Alhaji Tanko akwai ɗansu Usman da bashi da lafiya yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa lafiya ya bashi ainihin wato lafiya mutane su yi haƙuri sai gobe da izinin Allah za mu fara tafsiri ga dangadan da izinin Allah وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته